wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da zuwa shirinmu na yau. Ina fata mai sauraro kana cikin koshin lafiya, ana kuma shirye domin a ɗibi albarku da Ubangiji ya shirya mana a shirin na yau. Sai a nemo uwar gida ki nemo mai gida a zo a zauna kusa da akwatin rediyo domin a samu karfafawa a shirin. Pastor Yohana Dangana yana shirye da fili domin iyali. A shirin kuma muna da fili na wakoki wanda zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Yadin Lere a jihar Kaduna za su mana waka. A wannan mako muna tarayya ne tare da Pastor Joseph Maza, shi ne zai bishe mu a wannan mako. Mai sauraro, ana shirye da guzuri domin ka, sai a yi kokari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakaria, ina farin ciki domin na tabbata ana tare da mu.
Barkanmu da sake saduwa mai sauraro zuwa ga wannan shiri mai albarka wanda muke kira domin iyali. Shiri ne wanda muke da shi domin kawo falkasuwa da ganewa da ci gaba a cikin aure. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. Kan maganarmu a yau shi ne Nuhu da matarsa, iyali wanda Allah ya shirya su domin su kawo sakewa a sabuwar duniya. Kafin mu ci gaba, bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji Allah, mun gode maka da zarafin da ka ba mu mai nazari a cikin maganarka. Bari wannan maganarka ta kawo mu albarka da ci gaba a cikin iyalanmu. Mun roga cikin sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Amin. Labarin Nuhu yana rubuce a cikin littafin Farawa sura 6 aya 9-29, za kuma a same shi a sura 10 aya 1-32. Bayan Adamu da Hawwa suka fadi, burin da Allah ya so su cimma a duniya ba su iya cimma ba. A madadin haka, sai Adamu ya yi biyayya ga Shaidan. Bayan nan, zuriyansu da sauran ‘ya’yansu da jikokinsu da tattaɓakunninsu da sauran jama’a da suka biyo baya a duniya suka zama masu mugunta. Aure ya zama wurin yaƙi, aure ya zama wurin faɗa, aure ya zama wurin cin amana, aure ya zama abun gori, aure ya zama babu jin daɗi, babu salama. Me zai faru? Sai Allah ya ce ya yi da na sani da ya yi mutum, domin abin da mutum yake yi ba shi Allah ya so shi da yi ba. Shi ya sa Ubangiji ya yi wannan kalami. Ubangiji kuma ya shirya Nuhu da uwar gidansa domin su kawo babban sakewa a sabuwar duniya wanda Allah ya shirya. Za mu karanta Farawa sura 5 aya 28-29. Littafi mai tsarki ya ce, Lamek kuma ya yi shekara 182, kana ya haifi ɗa, ya kira sunansa Nuhu, yana cewa wannan zaya ta'azantar da mu domin aikinmu da wahalar hannuwanmu da ya fito daga ƙasa wanda Ubangiji Allah ya la'anta. ‘Yan uwana maza da mata, Lamek ya haifi ɗa, sunan wannan ɗa da ya bashi Nuhu, sai ya laƙaba wa sunan yaron cewa zai kawo mamu ta'aziyya, zai kawo mana hutawa. Annabci ne wanda Lamek ya yi wa ɗansa Nuhu. Wato ma'ana, duniya ta riga ta lalace, aure ya lalace, aure ya zama wurin fada, aure ya zama wurin tashin hankali. Da Nuhu ya shigo duniya sai iyayensa suka bashi suna Nuhu, wato zai kawo mu ta'aziya. Duk wanda ana kiran shi da sunan Nuhu, yau ka ji ma'ana. Ma'anan shine hutawa ko kuma ta'aziya. Wani irin hutawa ne Nuhu zai kawo a duniya? Wato Ubangiji yana nufi cewa ta wurin Nuhu za a samu hutu a sabuwar duniya. Ta wurin Nuhu za a samu zuriya na masu adalci waɗanda za su riki amana. Ta wurin Nuhu za a samu iyalai waɗanda za su riki amanan aure, za su riki amanan juna. Shi yasa a yau babban abin da ma'aurata suke nema a aurensu shine salama. Babban abin da ma'aurata ke nema shine wanda zai zo ya musu ta'azantarwa. Domin kowane lokaci in babu salama a aure, ya zama wurin tashin hankali, ya zama wurin yaki. Duniyar mu da muke rayuwa a yau mummunan duniya ce. Duniyar ya riga ya lalace. Duniyar ya riga ya zama wurin cin amana. Nuhu ya kasance daban, amma sauran mutane kowa yana yin abin da ake yi. Shi yasa yau wanda ya so cin amanar matansa, za ka ji ya ce ai wani ma haka suke yi, ai wuri kaza ma haka ake yi da mata. Amma ba haka ya kamata ba. Bayan da kaga wani ya rike matansa, haka za ka rike naka ba. Mu rike matanmu da tsoron Allah. Haka ma mata, in wata ta yi wani abu mummuna a wani wuri, sai wata ta kwaikwaya ta ce ai matar wani ma haka take yi, ai mata kaza ma haka suke yi. Amma ba nufin Allah ba kenan. Allah ya zabe mu, ya hada mu mu yi aure domin mu kawo ma juna hutu, mu kawo babban sakewa. Kan maganar mu yace Nuhu da matarsa iyali wanda Allah ya zabe su su kawo sakewa. Sakewa daga me? Domin a yanda aka sani kowane iyali cin amana ne, kowane iyali rashin zama lafiya ne, kowane iyali fada ne. Amma sakewan da Nuhu ya kawo shine ta wurin Nuhu an samu kauna da ta'aziya. Saboda me? Ko lokacin da Allah ya ce ma Nuhu ya yi jirgi, da shi da matarsa sun tsira, da shi da ƴaƴansa sun tsira, da shi da matan ƴaƴansa sun tsira. Babban sakewa ne wannan. Ai yana da wuya yanzu ka taras a cikin jama'a yau, ka taras da miji da mata da ƴaƴansu da matan ƴaƴansu suna addu'a tare. Wani lokaci miji da mata ma ba su addu'a tare. Balle su je ko wurin ibada tare, balle su yi ma Allah bauta tare. Za ka taras miji na nan gefe, mata na wancan gefe, ko kuma uba da uwa suna wannan gefe, ƴaƴansu na wancan gefe. Ba safai za ka samu wannan a yau ba. Amma Nuhu ya kawo mana babban sakewa. ‘Yan uwana maza da mata, bari mu kasance kamar Nuhu da matarsa, mu kawo sakewa a duniyarmu a yau, mu kawo sakewa a rayuwarmu a yau. Idan Allah ya riga ya haɗa ka da mace, ya haɗa ki da miji, kun zama miji da mata, aikinku ku kawo sakewa ne daga abin da ke faruwa a duniya. Saboda duniyarmu ya lalace, saboda duniyarmu ya gurɓace, mu kawo sakewa, sakewa na imani, sakewa na rike amana, sakewa na rike aure, sakewa na tsare mutuncin juna. Kada mu zama masu cin amanan juna. Domin mu kawo sakewa na abin da Allah yana son mu kawo, mu kasance kamar Nuhu. Aure kenan mai daraja a gaban Allah. Kafin a halaka duniya, Ubangiji Allah ya albarkaci Nuhu, ya albarkace sa, ya ce da shi, da shi da matarsa da ƴaƴansa su kawo sakewan da ya kamata. Saboda haka ƴan uwa, ina mana fata a cikin aurenmu a yau, bari Allah ya taimake mu, mu kawo sake wanda ya kamata a cikin rayuwarmu a yau. Saboda kowane ne ya gan mu a duniya yau, za a sani cewa mu daban ne. Allah ne ya haɗa mu don mu kawo sakewa. Bari Allah ya taimake mu yayin da kowa da kowa zai yi shiri saboda kawo sakewa a cikin aurensa. Bari mu yi addu'a saboda iyalai. Ya Ubangiji Allah mahalicin sama da ƙasa, mun gode maka da ka zaɓa mana mata, mun gode maka da ka zaɓa mana maza, da ka ba mu ƴaƴa, da ka ba ma ƴaƴanmu mata, ka ba su yara. Ubangiji muna roƙonka, duk iyalai da suke sauraron wannan jawabi, ka taimake su domin su kawo sakewa a rayuwarsu, su kawo salama a rayuwarsu. Inda ba salama, Ubangiji ka kawo salama. Inda akwai yaki, ka kawo zaman lafiya. Ubangiji ka taimaki miji, ka taimaki mata, ka taimaki ƴaƴa, da ka taimaki matan ƴaƴa kamar Nuhu, domin mu kawo sakewan da ya kamata a gidajenmu. Za mu iya yin haka in kana tare da mu. Ina roƙonka ka albarkaci dukan iyalan da suke sauraro da wanda ma ba sa sauraro, domin mu samu sakewa cikin iyalanmu. Inda ana kuka ka kawo dariya, inda ana bakin ciki ka kawo salama. Sake wanda muke nema kenan, a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Nan biye muna da fili ne domin wakoki tare da zumunta mata na Seventh-day Adventist Church Yadin Lere daga jihar Kaduna. Mai sauraro, a yi sauraro lafiya. Bayan nan kuma Pastor Joseph Maza zai biyo baya da shiri na sujada.
Tashi da kada mutane da ka fito da su kasa masa. Tashi da kada mutane da ka fito da su kasa masa. Ku tafi zuwa kasa wanda na rai sama irai. Na isha ku da ya kubu. Ku tafi zuwa kasa wanda na rai sama irai. Na isha ku da ya kubu. Zambada ita ga zuriyanka, Zambada ita ga zuriya ki maleka ga banka, Zambada ita ga zuriya ki maleka ga banka, Zambada ita ga zuriya ki amoriyawa, Zambada ita ga zuriya ki amoriyawa. Zambada ita ga zuriyar itiyawa, 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 Zambada ita ga zuriyanka, Zambada ita ga zuriyanka.
Ubangiji kuma ya ce ma Musa,
ta ce ma ya ya Isra'ila, ku al'ummai ne masu taurin kai. Ka ce ma ya ya Isra'ila, ku al'ummai ne masu taurin kai. Idan na zaurin ku kamin kyautar ido, zan kashe ka da mutanen ka. Idan na zaurin ku kamin kyautar ido, zan kashe ka da mutanen ka. Zambada ita ga zuriyanka, Zambada ita ga zuriya
ki maleka ga banka,
Zambada ita ga zuriya
ki maleka ga banka,
Zambada ita ga zuriya
ka haniyawa,
Zambada ita ga zuriya
ka haniyawa,
Zambada ita ga zuriya
ka moriyawa,
Zambada ita ga zuriya
ka moriyawa,
Zambada ita ga
zuriya ka haniyawa,
Zambada ita ga
zuriya ka haniyawa,
Zambada ita ga zuriya
ka haniyawa,
Zambada ita ga zuriya
ka haniyawa,
Zambada ita ga zuriya
ka haniyawa,
Zambada ita ga zuriya
ka haniyawa,
Zambada
zambada ita gazuri yanka. Zambada ita gazuri yanka.
Ubangiji kuma ya ce ma Musa.
Ka ce ma yaya Isra'ila su tube kayan ado daga jikin su. Ka ce ma yaya Isra'ila su tube kayan ado daga jikin su. Idan ba su cire ba ni na san abin da zai yi da su. Idan ba su cire ba ni na san abin da zai yi da su. Zambada ita gazuriyanka. Zambada ita gazuriyanki
malaka gabanka.
Zambada ita gazuriyanki
malaka gabanka.
Zambada ita gazuriyanka
aniyawa.
Zambada ita
dan uwana mai sauraro barkanmu da warhaka. Lokaci yayi da zamu saurari maganar Allah. Karatunmu na samuwa cikin sarakuna na 1 sura 18 aya 36 wanda yana cewa da lokacin hadaya ta yamma ta yi sai Iliya yayi addu'a. Ya kira Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakub. Kan maganar mu na cewa Allah na Ibrahim me ake nufi? Allah na Ibrahim me ake nufi? Ramu ya du'a. Allah mai rai mahalici kai magana da mu ka karbi daukaka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Allah na Ibrahim me ake nufi? Annaba suka yi magana suna ambaton Ibrahim da Ishaku da Yakub me suke nufi da wannan lakabi na kiran Allah nan, Allah Ibrahim, Allah Ishaku, Allah Yakub. Har ma abokina yakan yi addu'a ya kira Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakub. Me kake nufi da kiran wannan suna? Ra mu tambaye litafi mai tsarki mu ji abinda litafin sarki ke cewa game da kiran Allah na Ibrahim, Allah na Yakub. Shi yasa mun koma cikin Farawa sura 14 aya 19. Ya ce Ibrahim na Allah madaukaki mai sama da kasa. Aya na 22 ya sake fadi Allah Ibrahim shine yayi sama da kasa. Wato kiran Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakub kana cewa ne Allah wanda yayi sama da kasa da teku da abinda ke cikin su duka shine kake kiransa cikin addu'a, shine kake bukata ya biya maka bukata wanda kasa a gaba. Shi yasa kiran Ibrahim cikin wannan, wato kana cewa a takeice Allah mahalici wanda yayi sama da kasa shine ma'anan yin addu'a kana kiran sunan nan Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakub. Wato shine Allah mahalici. Sai Nehemiya ya bada wata sako sura 9 aya 6-7. Kai ne Ubangijin jin kai, kai kadai kai ne kai sama da kasa da teku da abin da ke cikin su. Kai ne ka zabi Ibrahim, Allah wanda yayi sama da kasa shine ya zabi Ibrahim. Sannan ana kiran Allah na Ibrahim domin Allah nan da ya zabi Ibrahim shine yayi sama da kasa da teku da abin da ke cikin su duka. Shine ya isa a mishi sujada, shine ya isa a kira shi ya biya kowanne bukata domin shine yayi ka yayi ne. Me yasa Allah ya zabi Ibrahim? Sai litafin Farawa sura 18:19 yace Allah ya ga Ibrahim yana da nufi, zai kiyaye umurninsa, zai sa yayansa su kiyaye maganarsa, zai sa jikokinsa su kiyaye maganarsa, zai sa har zuriyansa su kiyaye maganarsa. Shi yasa Allah ya zabi Ibrahim domin kikkiawan nufin da Allah ya gani a cikin Ibrahim, sai ya kira shi saboda nufin nan mai kyau wanda ya gani mai yin biyayya da Allah. Domin haka in kana kiran Allah Ibrahim, Allah nan mahalici, me ye nufinka? Kana da nufin irin na Ibrahim da zaka kiyaye dokokinsa, ka sa yayanka su kiyaye dokokinsa, ka sa dukan jama'a su kiyaye dokokinsa har da suriyan. shi yasa ana lakabi da addu'an nan a kira Ibrahim, a kira dansa, a kira jikansa Yakub. Dalili, Ibrahim ya kiyaye dokokin Allah, ya koya wa Ishaku ya kiyaye dokokin Allah, har ya koya wa jikansa har zuwa zuriya. Domin wannan Allah nan na Ibrahim shine Allah mahalici. Wani nufi ne kake da shi? Kana da nufin iri na Ibrahim da Allah ya gani ya kira shi? Ibrahim daga gidan Safi ne, ubansa Tera masafi ne. Domin haka Allah ya ga zuciyar Ibrahim mai biyayya sai ya kira shi. Shi yasa ana ce Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakub, saboda kikkiawan nufin da yake da shi na kiyaye maganar Allah. Ya dan uwana mai sararo, ko kana shirye ka zama kamar Ibrahim, ko kana shirye ka karbi maganar Allah kamar Ibrahim, kana shirye ka koya wa yayanka kamar yanda Ibrahim yayi, kana shirye ka koya wa jikokinka kamar yanda Ibrahim yayi, ya mai sauraro, bari mu yi koyi da Ibrahim. Zuciyarsa mai kyau ne, nufinsa mai kyau ne, shi yasa Allah ya kira shi. Domin haka ya mai sauraro, Allah yana iya ganin wannan nufi a gare ka, ya kira ka ka zama mai binsa, ya kira ka ka zama bawansa, kamar yanda ya gani cikin Ibrahim ya kira shi. Ibrahim ya zama bawansa mai gaskiya. Domin haka meye nufinka yau da kake sauraro maganar Allah? Meye nufinka da kikkiawan sakon nan da Allah ya gani cikin Ibrahim? Shi yasa ya kira shi. Ibrahim kuwa bai tantama ba, ya fita babu tantama, babu tambaya, ya nufi inda zai je saboda ya ji menene Allah yake so ya yi mishi. Domin kikkiawan nufin nan a cikin Ibrahim, ya shirya, ya yi biyayya, ya fita babu tambaya, ya tafi yana tafiya, Allah kuwa ya yi amfani da shi. Dalili, nufin nan da ya gani a cikin shi zai kiyaye maganarsa. Kada mu manta da nufin nan a cikin Farawa sura 18:19, ya ce na sasance Ibrahim yadda nufin shi hukunta yayansa da zuriyansa da jikokinsa su kiyaye farilai na Ubangiji. Shi yasa Allah da kansa ya kasance tare da Ibrahim domin yayi ma'amala da shi. Ibrahim har an kira shi abokin Allah, inji Yakub sura 1:23, an kira Ibrahim abokin Allah saboda nufin nan mai kyau, saboda nufin shi na yi wa Allah biyayya, saboda nufin shi na koya wa yayansa, saboda nufin shi na koya wa jikokinsa. Nufinka ne abokina mai sauraro, za ka yi biyayya kamar Ibrahim, ka kasance mai biyayya da maganar tasa. Domin haka ya mai sauraro, lokaci yayi da za ka mika kanka kamar Ibrahim da zuciya Allah ya yi amfani da kai. Domin haka Allah shi albarkace ka san da kake jin wannan sako, Allah shi maka albarka da kai da iyalanka. Allah ya baka nufi mai kyau iri na Ibrahim, da ni da nike magana da kai mu zama kamar Ibrahim, mu yi biyayya da nufin Allah. Allah shi karbi daukaka. Domin haka za mu roki ikon Allah ya ba mu iko mu zama kamar Ibrahim, ya ba mu iko mu yi tafiya kamar Ibrahim, mu koya wa yayanmu, mu koya wa jikokinmu har zuriyanmu duka. Shi yasa mai ceton ya fito taurin Ibrahim tun daga farko. Domin haka mai albarka ne kai da kake ji maganar Allah. Allah shi albarkace ka, shi albarkace iyalinka. Za mu yi addu'a mu roki Ubangiji ya ba mu ikon nasara. Muna cikin addu'a, Allah mai rai, muna roƙonka ka ba mu zuciya irin na Ibrahim wanda ka sasance shi, yana da nufi ya yi maka biyayya, ka kira shi daga gidan Safi, ka meshe shi annabi, ka meshe shi kayan aiki. Yau Ubangiji mu roke ka, ka meshe mu kayan aiki a gabanka, albarka ya kasance namu, sunanka shi samu daukaka. Domin mu yi wannan roko tare da godiya, albarkaci Yesu mai cetonmu. Amen.
Ko kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ganin hanya mafi sauƙi domin samun ci gaba a rayuwarsu ita ce su jawo wasu ƙasa su tattaka su? Duniyar ma a yau cike take da mutane waɗanda suke baƙin cikin wasu da suke tashi suke girma a cikin abubuwa da suke yi. Idan ko kana samun nasara, za ka ga cewa ka zama abokin gaba ga mutane ne da dama da suke kewaye da kai. Wani irin abu ne yake kawo irin wannan harka ta baƙin ciki? Idan mutum shi da kansa bai yarda da kansa ba, idan ya ga wani yana ci gaba, to za ka gani ya kasance da baƙin ciki. Ko da ya je ma yana yaba masa, yana masa barka, za ka gani a cikin zuciyarsa can ciki ba cike da murna yake ba, yana cike da bakin ciki ne, yana ganin idan da da hanya sai ya jawo shi ya saukar da shi ƙasa. Kira a gare ka yau mai sauraro shine ka kasance da tunani na kanka. Allah ya zuba maka baiwa na tunani wanda idan ka yi shi za ka iya aikata abinda shi makocin naka yake aikatawa, domin Allah ya baka damar ka kasance da girma da daraja a gabansa da kuma a gaban mutane. Wanda yake ba shi da gaba gadi, wanda yake cike da fargaba, shine yake rika kokarin ya jawo wasu da suke tashi ƙasa. To idan ko ka kasance da tunani mai kyau, kai za ka iya daga kanka har ta wurin haka ka daga waɗansu waɗanda suke kewaye da kai. Idan ko kai haka, rayuwarka za ta kasance da farin ciki, domin waɗanda suke kewaye da kai za su kasance da fata mai kyau ne a gare ka da kuma ci gabanka. Saboda haka ka taimakawa wasu su tashi, ta wurin daga su kai ma Allah zai daga ka.
Iya abinda ya sauka a shirin na yau kenan mai sauraro, ina fatan an samu karfafawa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta mana wasika zuwa gare mu ta adireshin email namu a awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ina fata mai sauraro za a samu lokaci a tura mana. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina godiya zuwa ga Pastor Yohana Dangana da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church Yadin Lere. Ba zan manta da shi Pastor Joseph Maza da kuma Pastor Audu ba da sun tallafa a shirin, muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aikina kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Ezeel Lewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke dogara ga Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, addu’a da iyali na da muhimmanci.